This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi sauye-sauye a majalisar ministocinsa, inda ya kori wasu ya kuma nada sabbin wasu, sannan ya canzawa wasu ministocin wurin aiki. To, ko sauyin da aka yi zai rage ko kawar da ƙorafe-ƙorafen da 'yan Najeriya ke yi game da yanayin da ƙasar ke ciki a halin yanzu?
To, gaskiya babban abin da 'yan Najeriya suke tsammanin wato shugaba Bola Ahmed Tinubu garin bawul da za ta haifa shine ya musu susa gurbin kaikai. 'Yan Najeriya ba abin da ya fi damun su, face harkar tattalin arziki, face kudaden mai da kudin lantarki, face al'amuran tsaro. Amma duk waɗannan al'amura guda uku shugaba Bola Ahmed Tinubu bai shafe su ba.
Malam Muhammad Sale kenan mai sharhi kan harkokin yau da kullum. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kuma akan wannan batu yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin me za ku ce game da garan bawul ɗin da shugaba Tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa? Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka, Sulaiman Mani Barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. Inda za ku ji cewa ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman a Nijar sun bi sahun takwarorinsu na sassan duniya don karrama bikin ranar sandar makafi ta duniya da aka yi a makon da ya shige. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara a tungayen makamai masu linzami domin ganin shirin da suka ɗauka na matakin hana kai ma ƙasar hari, yayin da yake kiran wato ƙarfin nukuliyar Amurka da barazana mai ƙaruwa ga ƙasar, a cewar rahoton kafar yaɗa labaran ƙasar a yau Laraba. Makaman nukuliyar Amurka babban barazana ce da ke ƙaruwa ga tsaron muhallin Koriya ta Arewa, lamarin da yake buƙatar wa Pyongyang ɗin ta ɗauki ƙwararren matakai da za ta iya mayar da martani da makamanta na nukuliya, a cewar kafar yaɗa labaran ƙasar ta KCNA wadda ta ambato kalamansa. Koriya ta Arewa ta daɗe tana inganta ƙarfinta na makaman ballistic masu linzami da na nukuliya, lamarin da ke janyo mata takunkumai ta ƙasa da ƙasa da kuma ke sa take kulla alakan kudda-kudda ƙasar Rasha. Ziyarin Kim zuwa tungayen makaman na zuwa ne yayin da yake fama da tankiya tsakaninsa da Koriya ta Kudu da kuma ƙawayen Koriya ta Kudu ɗin, wato wanda ya haɗa da damuwar da Seoul ɗin ta nuna, wadda Koriya ta Arewa ta tura sojoji zuwa ƙasar Rasha domin su yaƙi da Ukraine, zargin da Pyongyang ɗin ta musanta. A hali da ake ji kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin Koriya ta Arewa a ƙasar Rasha, kuma abin da suke yi nan ba daɗewa ba zai bayyana. Kalaman nasa na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labarin cewa rukunin sojojin Koriya ta Arewa suna ɗaukar horo a Rasha domin su kai hari a Ukraine. Austin ya ce akwai kyakkyawar ma'amala tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa, ya ma ce Koriya ta Arewan ta taimakawa Rasha da makamai. In dai har za su yi haɗin gwiwa Koriya ta Arewa ta shiga domin ta taya Rasha wannan yaƙi, to lallai babban al'amari ne, kuma zai yi mummunan tasiri ba ga nahiyar Turai kaɗai ba, zai shafi abubuwa da dama a yankin Indo-Pacific, inji Austin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban Hamas wanda da ake kira Yahya Sinwar, wanda Isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako raguwar mutane waɗanda har yanzu 'yan bindigan ke ci gaba da riƙe su a zirin Gaza. da yake magana da manema labarai a birnin Tel Aviv kafin ya tashi zuwa Saudi Arabia. Ya ce Isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da Hamas, ciki har da raunata karfin kungiyar na gudanar da ayyukanta. Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya ce abin da ya rage yanzu kawai shine dawo da mutane da ake garkuwa da su zuwa gida kana a kawo ƙarshen yakin. Blinken ya ce dole ne a kawo ƙarshen yakin ta yanda Hamas za ta fice daga Gaza, kana Isra'ila kuma ta tabbatar da sojojinta ba su ci gaba da kasancewa ba a wurin. Batun yadda Gaza za ta kasance bayan yakin, kama daga sha'anin mulki, sha'anin tsaro, sake gina kasar da kuma gudunmuwa da kasashen duniya za su ba Falasɗinawa, yana cikin manyan ajandan da Blinken zai tattauna da ƙawayensu Larabawa a 'yan kwanaki masu zuwa. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Kenya da aka tsige Rigathi Gachagua ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa an janye masa jami'an tsaro kana yayi kashedin cewa idan wani abu ya faru da shi to a dore alhaki akan shugaba William Ruto, yayin da yake zaune tare da matarsa da kuma 'ya'yansa a wani asibiti a birnin Nairobi inda ake masa jinya. Mataimakin shugaban kasar da aka tsige cewa yake,
I want the people of Kenya to know that as I go home today I have no security.
Yace ina son mutane Kenya su sani cewa yanzu da zan koma gida ba ni da tsaro, kuma ya dace su san da haka. Kuma idan wani abu ya faru da ni ko iyali na to a dora laifi akan shugaban kasa William Ruto. Wani kakakin 'yan sandan Kenya ya faɗa wa muryar Amurka cewa za a gudanar da bincike akan ikirarin na Gachagua, kada ana kira gare shi da ya shigar da ƙara a hukumance domin a gudanar da bincike. Yayin da yake jawabi ga manema labarai, Gachagua ya zargi shugaban Ruto akan tsige shi da aka yi.
I am shocked by how vicious a man I helped to be president.
Ya ce na yi matukar al'ajabi da irin mugunta da mutumin da na taimake shi ya zama shugaban kasa, mutumin da na yi imani da shi, mutumin da aka tsangwame ni saboda shi yake nuna min. A ƙarshe, a yau Laraba Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya yi watsi da zargin da ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka Donald Trump ya yi cewa jam'iyyarsa ta Labour tana katsalandan a zaben Amurka da ke tafi a nan gaba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa garan Bawul, inda ya kori ministoci biyar tare da nada sabbin wasu su bakwai, yayin da ya canza wa wasu ministocin su goma wurin aiki. To ko wannan sauyin zai taimaka wajen magance manyan matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta? Abinda wasu masana suka tattauna kenan tare da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton.
A halin yanzu ina tare da Malam Mahmud Sale mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, da kuma tsohon dan jarida wato Malam Ahmed Sajo, wanda tare da su za mu yi tsokaci a kan canje-canjen da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a majalisar ministocinsa, inda ya canja wa ministoci guda 10 guraren aiki, kuma aka kara musu aiki, sannan ya sauke ministocinsa guda 5, kafin kuma daga bisani ya ba da sanarwar naɗa waɗansu ministoci guda 7. A gurguje, waɗanda aka canja ma gurin aiki ko aka kara musu mukami sun haɗa da Dr. Tanko Sununu, wanda da ƙaramin minista ne a ɓangaren ilimi, yanzu ya koma ƙaramin minista a ma'aikatar agaji ta ƙasa. Akwai Morufu Olatunji Alawi, wanda da ƙaramin minista ne a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya, yanzu ya zama babban minista a ɓangaren ilimi. Akwai kuma Bello Goronyo, wanda ƙaramin minista ne a ma'aikatar ruwa da tsafta, yanzu kuma ya koma ƙaramin minista a ma'aikatar ayyuka ta Najeriya. A jerin waɗanda aka sauke daga mukaman nasu, akwai Professor Tahiru Mamman, wanda tsohon minista kenan na ɓangaren ilimi, da Abdullahi Gwarzo, wanda ke ma'aikatar gidaje ta ƙasa. Akwai kuma Jamila Biyo Ibrahim, wadda ke ma'aikatar matasa ta Najeriya. Wadanda aka nada sababbi kuwa sun hada da Idi Muktar Maiha wanda aka kirkiro ma sabon ma'aikata ta kula da kiwo. Akwai kuma Suwaiba Said Ahmed wadda kwararra ce a bangaren ilimi yanzu kuma an kai ta karamin minista a ma'aikatar ilimi. Akwai Bianca Okojuku wato uwar gidan tsohon Maduwa ƴan tawaye nan wadda aka nada karamin minista a bangaren ma'aikatar kuɗa da ƙasashen waje ta Najeriya. Malam Ahmed Sajo, wannan canjin da Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi kogaren bawun din, kana ganin zai biya bukatun 'yan Najeriya ganin irin koke-koken da suka daɗe suna yi?
Eto, abu na farko dai zai biya bukatun 'yan Najeriya wajen tabbatar da cewa idan aka naɗa mutum minista ba zai dawama a wannan mukamin ba har iya ƙarshen mulkin shugaban ƙasa. Sai dai shugaban ƙasa na iya cire shi idan aka gaba yin aiki yadda ya kamata. To wannan babban riba ce ga 'yan Najeriya. To amma ƴan sauye-sauye da aka yi ɗin nan, muna gani dai ba haka da muka tsammani ba. Mu da mun dauka ma wa'ansu ma wa'anda ba sunayensu a nan za a sauya musu wurin aiki tunda yake shi shugaban kasa yanzu shekara ɗaya da watanni ya ga kamun ludayin kowa, ya ga ƙwarewar kowa. Zai iya kaurar da mutum daga nan ya kai shi inda koda a wajen taro da suke na majalisa irin gudunmawa da mutum ke bayarwa shugaban kasa yana iya fahimta cewa ya zai fi yin tasiri a wannan bangare akan bangaren da na sa shi a baya. To muna gani watakila shi aka yi amfani da shi aka sauya mutanen nan goma. Karkamanta kuma akwai irin wa'anda aka samo musu sabbin ma'aikatu kaman na wadda aka ce wadda za su duba tsare-tsaren kula da hukumomin nan da aka yi na kula da bangarori a Najeriya. Da kuma sabon ma'aikata da ake so a yi musamman kacokan na wajen harka ta kiwo. So muna gani kaman shugaban kasa dai ya yi wannan abin ne saboda a duba wuraren da aka kama akwai tsaiko a yi gyara a ƙara ƙaimi a wajen tabbatar da ayyukan sun yi.
Amma Malama Musale, wani bangare kake ganin 'yan Najeriya suka so a yi wannan garin bawul wanda zai dace da bukatunsu ko maradunsu ko a share musu hawaye akan koke-koken da suka daɗe suna yi tun sanda Shugaba Tinubu ya zama shugaban Najeriya?
To gaskiya babban abin da 'yan Najeriya suke tsammanin wato Shugaba Bola Ahmed Tinubu garin bawul din za ta haifa shine ya musu susa gurbin kaikai. 'Yan Najeriya ba abin da ya fi damun su, face harkar tattalin arziki, face kuɗaɗen mai da kuɗin lantarki, face al'amuran tsaro. Amma duk waɗannan al'amura guda uku Shugaba Bola Ahmed Tinubu bai face ba, bai canja kowa daga wurin ba, bai ƙara kowa a wannan mukamin ba, ya bar wurin kurum yanda yake, yanda ya nada tun farkon mulkin sa 29 ga watan 5/2023 haka ya bar su bai taba su. Don haka a cikin mutane 10 da aka canja aiki, da mutane 7 da aka nada sabbin ministoci, da mutane 5 da aka sallama daga kujerarsa mulkin minista, babu wanda 'yan Najeriya za su ce a alsan barka wannan ya dace. Don haka Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya da yi sauyi na ministoci, ya nada sabbi, ya kori wasu. Kawai da za a ce masa Allah san barka ya fi mulki Muhammadu Buhari, wanda shi tunda ya hawo mulki bai wani abu makamancin wannan ba.
Amma kana ganin ministoci kusan 30 da ba a taba wurin aikin su ba, kamar an gamsu kenan, ko kuwa shi Shugaba Tinubu ne ya gamsu amma 'yan Najeriya ba su gamsu da ayyukan su ba?
To kamar yadda nace wakilin Shugaba Bola Ahmed Tinubu shi ya gamsu, amma in ka tambayi 'yan Najeriya kan titi ka ce a garin ku an samu tsaro, zai ce a'a, a garin ku an samu saukin farashin mai da kuma albarkatun wutar lantarki a kasar an samu haka, zai ce a'a. Kuma zai ce bugu da ƙari wato tattalin arziki da kuma harkar tsaro ina aka kwana ina za a tashi.
A ƙarshe Ahmed Sajo, idan wannan majalisar ta haɗu aka amince da ministocin nan, aka fara aiki da canje-canjen da Shugaba Tinubu ya yi ma waɗansu ministocin, aka ci gaba da aiki da waɗancan tsofaffin da ba a taɓa ba, me zai zama makomar Najeriya ƙarƙashin jagorancin Tinubu da wannan rukunin ko ƙungiya ta ministoci da ya haɗa?
To muna fata dai abin da ya faru yanzu ya zama kiyamun laili ga dukkan wanda yake minista a ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu. Su sani cewa zuwa lokaci zuwa lokaci shugaban ƙasa yana iya yi wa majalisarsa garan bawul, kuma duk wanda bai yi masa abin da gamsasshen abin da yake zo ya yi masa ba za a iya yin wajerar da shi.
Masu sauraron mu, ya kashe abin da za mu aika kawai nan a wannan shiri na musamman da ni Umar Faruku na gabatar a madadin abokanin aiki wato Malam Mamun Sale da kuma Malam Ahmed Sajo. Sau da jiko idan Allah ya kai mu huta lafiya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. Ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger sun bi sahun takwarorinsu na sassan duniya a albarkacin bikin karrama ranar sandar makafi ta duniya, wacce ake kira Journée de la Canne Blanche ko kuma White Cane Day.
Wajen ƙetara hanya motoci kenan wannan sanda ya kamata ne a ce daga an ganta gare ni a tsaya a kama mini ko kuma masu motoci su tsaya wani ya hito ya kama mini domin saboda in huce.
In taxi na ya ganka tsaye bakin kwalta zai tsaya shi ce ma malami na za ka. Sai in ka faɗa mai anguwar da za ka sai ya je ka ya san lallai tsayin nan da kake kana buƙatar taimako ne kai mai mai buƙata ne.
A shekarar 1964 ne Majalisar Wakilan Amurka ta baiwa shugaban kasar na wancan lokaci izinin ware ranar 15 ga watan Oktoba a matsayin ranar sandar makafi, wacce sanda ce ta ƙarfe mai farin fenti da zane ja. Wannan wani mataki ne da ke hangen an karar da masu ababen hawa buƙatar baiwa makafi damar ƙetare titi, kamar yadda yake a rubuce a kundin dokokin tuki a ƙasashen da suka ci gaba. Sannan muhimmancin taimakawa makafi ya sa ƙasashe da dama yin na'am da ranar ta White Cane Day ko kuma Journée de la Canne Blanche da ke zama wani lokacin faɗakar da al'umma game da ma'anar wannan sanda. A jamhuriyar Nijar ma an yi shagulgullan karrama wannan rana, inda mutanen da ke da matsalar gani suka yi gangami a makarantar Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai.
Ni ne Malam Ibrahim Amadu, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiya jihar Yamai ta masu matsala ido. Mun gani da akwai 'yan ƙananan matsaloli da kan je kan zo, shi yasa muka yi wannan taro na wayar da mutane kai, domin saboda idan an ka gane ka baka gani kana tahiya kai kaɗai da sanda ba tare da shagora ba, in ma mota ko wani abu ya biɗi buge ka ko kuma ka biɗi faɗawa a cikin wani rami sai a ce ai dan me baka nemi shagora ba, alhali kuma kana iya kai yawo da wannan sanda ko babu shagora, domin saboda wannan yana baka ƴancin kai buƙatar ka ta yau da kullum ba tare da wani ya kama maka ba. Kenan wannan sanda domin saboda mutane ba su san muhimmancin ta ba, shi yasa muka yi wanga taro domin mu gwada ma mutane muhimmancin wannan sanda, mu gwada ma mutane da cewa ya kamata in an gane ta a tsaya a yi la'akari da cewa wanga yana da buƙata ta musamman.
Za ku ci gaba da ayyukan faɗakarwa kenan?
A in Allah yarda mun yi jama'a sun gani, kuma muna da niyyar idan Allah Ubangiji ya ba mu hali za mu neman taimako domin saboda ƙungiyoyi na 'yan tasi-tasi a yi musu irin wannan taro na wayar da kai, domin su ne muke hulɗa da su kullum, domin mu wayar da musu kai magabatansu har ya kai ga ƙasa-ƙasa, mu wayar da kai domin saboda abun ya tafi gaba, matsalolin da muke nan ga samu tsakaninmu da mu da jama'a ko kuma da mu da su abun ya rage, domin su ne a bisa motoci ko da lokaci. Kenan mu wayar da musu kai ma'anar wannan sanda shi ne.
To, amfani da wannan sanda abu ne da a wani bangare ka iya taimakawa a takaita amfani da ɗan jagora waɗanda galibinsu yara ƙanana ne ake toyewa 'yancin zuwa makaranta ta wannan dalili a ƙasashen Afirka. Shugabannin makafi sun ƙuduri aniyar ci gaba da jan hankula a kan muhimmancin wannan sanda.
Sunana Sayyidi Abdulkadir, sarkin makafin bukoki. Lalle sauran kasashe wannan sanda sun girmama ta, amma mu dai ƙasarmu ba su girmama ta ba. Ba su girmama ta ba saboda in sun ganka da ita ma ba su tsayawa ma a kan stop. Kamar su ganka su ce a wuce ba su rige. In ma ka ɗaga ta mai moto yana buge ka. To amma da yake mun yi wannan sallah, watakila in an yi waya kai ga jama'a suna gane muhimmancin ta, mu dai mun san darajarta. Don in ka tafi da ita mutum ne zai tambaye ka ina za ka. In taxi na ya ganka tsaye bakin kwalta zai tsaya shi ce ma malami ina za ka. Sai in ka faɗa mai anguwar da za ka sai ya je ka ya san lallai tsayin nan da kake kana buƙatar taimako ne kai mai mai buƙata ne ko ba haka ba? Sun sani ba mu sani ba kin
gaskiya. Duk wanda ya je koyan tuki, duk wanda aka bashi license na tuki yana da masaniya akan muhimmancin
wannan. Yana da masaniya amma girmamawa da ya bu su da dokar. Ka san ƙasar mu doka, in ba kuɗi za ka biya ba baka girmama ta
baka
jin zahinta wala
a bisa al'ada mu anan kasashen Afirka musamman da irin su Niger kowa ya san cewa duk wanda ke da matsalar gani makafi galibi da jagora suke yawo shin kuna ganin kamar yanzu lokaci yayi ne da za a maida batun jagora share daya a baiwa sandan nan karfi
a lokaci yayi tunda su magabata abinda suka ce suna son su hana bara won kuma san ba hana bara na suka ce za su yi ba kamar abinda suke ne kamar yaran nan da muke daha muna yawo da su da sa su makaranta kenan inda mun sasu wannan mun hita da farasan namu muna kai ga hanyar wurin da za mu zauna mu samu abinci ko muna kai ga wani masani wanda yake mun ziyarce shi saboda mu samu wani abu abinda za mu ci to wannan ya kamata mu ba wannan sadda mai maji kuma mu guji kaman sai an gama kawo da jagora ne a bashi a'a sandan nan ne yanzu ya kamata mutane su kula
ranka ne da sarki kenan ita wannan sanda karkashin amfani da ita wannan sanda abu ne da zai iya taimaka kwarai a kyautata makomar yara waɗanda galibi waɗanda aka sani ake ganin su tare da makafi suna yi musu jagora
wallahi abu ce wanda mafi yawan kasashe abu ce wanda ta taimaka ma gajeru na can sosai tunda kana iya tafiyar ka in ma wani aiki gare ka na aikin kujera ko wani aiki ba sai ka da yaro ba wannan sanda ita ce za ta taimaka maka da jama'a waɗanda ke ganin ka in sun ganka da ita su tambaye ka ina za ka wani yana iya doka ka har wurin aikin ka wani yana iya doka ka har wurin da ka faɗa mai ya je aje kai ce ya taimake ka ba wai taimako na ba ka sa galibi ba taimako ai yana da yawa
to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugabannin kungiyoyin makafin jamhuriyar Niger da producer Julie Lesus Grisham ni Suleiman Mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
Madalla a gaida Suleiman Mumuni barma yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan garan bawul din da shugaban Najeriya Bola Tinubu yayi wa majalisar ministocinsa mun samu kira na farko daga Kaduna
Hello assalamu alaikum
Wa alaikum assalam daga ina ake da wa muke magana
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin daga Kaduna
To muna jin ka Malam Ibrahim
To wannan sauye-sauye da shugaba Tinubu yayi ni na ganin ya dace saboda in har aka ce an nada minista aka ga akwai gyare-gyare a aikin shi ko akwai tangarda yana da kyau a ce a canza shi ba wai a ce dindindin an nada shi ba tunda su ba zababbu bane to amma yana da kyau gaskiya a ƙara duba ministoci a bangaren mai musamman shi kanshi da yake rike da man fetur din gaba ɗaya da kuma karamin ministan nashi da kuma minista wanda ya shafi wutar lantarki su ma ya kamata a duba su tun daga irin matsalolin da ake fama har yanzu ba mu ga ci gaba a wannan bangaren ya kamata
to mun gode Malam Ibrahim Alarama yanzu kuma za mu je jihar Niger
Alhaji Yahya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To muna jan kamalan Yahya.
To wannan canje-canje da aka yi ko sauke wani ministoci yayi amma kamar magabaci na ya kamata sashin wutar lantarki da sashin kasafin kuɗi wato tsare-tsaren kuɗi da kuma man fetur da sauransu ya kamata a tabo da harkar minista harkokin cikin gida domin ƙasar nan tana cikin wani hali ya kamata a ƙalla ko rabin ministocin nan wanda ba su aikata wani abin kirki ba ya kamata a canza su saboda mai in mutum ya abu bai yi ba ya kamata a canza a samu canji kuma Allah shirya mana shugabanni Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da muke fama da shi da cikakken tsaro a Najeriya.
Mun gode Malam Yahya Muhammad yanzu kuma za mu je jihar Filato.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
An wani lafiya?
Lafiya kalau.
Salo, kina tare da Buhari nan daga kwa Fanfan Plateau State.
To muna jin ka Buhari.
Wato da farko zan ce alhamdulillah ni na gode da abin da mai girma shugaban kasa yayi dan saboda kin ga duk wanda baya aikin shi daidai yanzu zai ji tsoro ya gyara. To dan haka mun fi son irin wayannan abubuwan domin idan haka din ana yin ta wayanda suke kai za su samu su yi gyara dan saboda wayansu ministocin gaskiya wayansu ba su ayyukan su yadda ya kamata. To dan haka Allah Ubangiji ya sa wayanda suna na kan kudura kuma su gyara nasu wayanda aka fadi kuma Allah Ubangiji ya taimake su.
To mun gode yanzu kuma zamu je Jamhuriyar Niger.
To assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam. Umma mun gode umma Malam Ali yanzu kuma za mu sake komawa jihar Neja birnin Kwantagora.
Ajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeji Kwantagora jihar Neja.
To injiniya muna jin ka.
Dama mu ranar da muke jira kenan dan ya dace ba wai kusan shekara ba. Wata shidda ma an ka ba minista bai a dan katafu ba ya zace a canza mai wurin aiki ko a cire shi gaba daya. Wata rana da muke jira. Amma ya dace a ministan wuta da sauran na ruwa wanda aikin ya gaba yayi aikin da ya kamata ba a cikin ratu da kuma matsalan mai ministan mai da yake shine ministan mai to ya dace ya dibi bangaren mai shi ma ya gyara akan shi dan haka Allah ya ba su ikon gyara injiniya mai gero makeri Kwantagora jami'in da Hajji Maryam Dauda.
To mu ma mun gode injiniya za mu sake komawa Jamhuriyar Niger a garin Difa. Assalamu alaikum dawa muke magana daga Difa.
Abubakar Hassan daga Difa a jihar Niger.
To muna jin ka Malam Abubakar.
Wannan sayin da kola tinibu yayi daidai.
To muna jin ka. Malam Abubakar Hassan daga Difa ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Abubakar ya goce yanzu kuma zamu je birnin Kebbi. Assalamu alaikum dawa muke magana daga birnin Kebbi.
Allah alaikum salam kuna magana da Kwamare Sana Shakura mai goro daga nan birnin Kebbi.
To muna jin ka Kwamare.
Wannan matsala da ake samu na katsewar wutar lantarki a Najeriya ko in ce musamman arewacin Najeriya gaskiya sakaci ne na shugabancin da ba ku da shi a Najeriya. Wazar hakika nan gaskiya a koda wasu shugabanninmu ba su kula da abubuwan da talaka ke amfani da shi. To haka muna kira ga shugabanni ya kamata su mai da hankali da abubuwan more rayuwa domin ita wutar lantarki abubuwa ne na more rayuwa na yau da kullum. To bai kamata ana takaki ba a ce cikin wata guda an samu kacewar wuta kusan.
To mun gode Kamar Sani daga birnin Kebbi ma sauraro lokaci kuma ya daga mana hannu dan haka zamu dasa ayar daukar wayoyinku anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Tarewa Kim Jong-un ya kai ziyara a tungayen makamai masu linzami domin ganin shirin da suke yi na daukar matakin hana kai makasar hari yayin da ya kira karfin nukuliyar Amurka da barazana mai karuwa ga kasar a cewar rahoton kafar yada labaran kasar a yau Laraba. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin Koriya ta Arewa a Rasha kuma abin da suke yi zai bayyana nan ba dadewa ba. Sai dai kalaman nasu na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labari cewa akwai rukunin sojojin Koriya ta Arewa waɗanda suke ɗaukan horo a Rasha domin su kai hari a Ukraine ɗin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin.
A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan Mu Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.